Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ta yammacin yau Litinin 31 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba, an sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi. Hare-haren da Rasha ta kai san taba biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi, wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taro a kan tsaron ƙasa da manyan hafsoshin tsaron ƙasar.
Ana iya kallon wannan kusan katsalanda wadda ita kasar Amerika ta yi akan harkar cikin gida a Najeriya, cewa ta fitar da sanarwa akan tsaro wanda kuma zai shafi yanayi na tsaro a cikin ƙasa. To wannan ba haka yake hurɗa na tsakankanin ƙasashe ba. Najeriya ba za ta je Amerika ba ta yi irin wannan.
Wani halin ta'addanci kuma da aka kai akan 'yan sanda a Madarumfa da ke kan iyakar Nijar da Najeriya ya kashe jami'an 'yan sanda.
Idan Allah ya sa ka samu nasara, ka zama shugaban ƙasar Najeriya.
To jama'a, muna aikin gafara, sai mu je rahoto na uku wanda hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki na Najeriya ta tabbatar da ta kaddamar da wani sabon tsari na auna kayayyaki a Kano, da nufin kayayyakin da ake sarrafa su a Najeriya za su samu karbuwa a kasuwar duniya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi wanda baban gidan Jibrin zai gabatar. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin wato ra'ayoyi da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi. Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada karin bayani ba. A ranar Juma'ar da ta gabata ne, wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da Huguenot, wanda ke kula da wurin shakatawar Oris Park a madadin kungiyar raya gandun dajin yankin Sahara da ake kira SCF a takaice. Kungiyar SCF ta kwashe shekaru da dama tana aiki don sake maido da nau'in barewar dawa da ake kira Shmira Horn Oryx. Nan take dai ba a bayyana ko an biya kuɗin fansa domin sako Huguenot ba, ko kuma dalilin yin garkuwa da shi. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin ƙasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Kirilo Timoshenko, mataimakin shugaban fadar shugaban Ukraine, ya ce makamai masu linzami da Rasha ta harba sun taɓa na'urorin lantarki a yankunan Ukraine da yawa. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce bai kamata a kira hare-haren da aka kai na mai da martani ba. Ya faɗi hakan ne saboda ikirarin da Rasha ta yi na cewa Ukraine ta kai hari akan wani ayarin jiragen ruwan yakinta a yankin tekun Crimea da aka mamaye. Hukumomi a kasar India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi, wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti, kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin, kafofin yaɗa labaran ƙasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron Majalisar Tsaro ta Najeriya domin sauraron bahasi akan tsaron kasar da kuma mayar da martani ga Amurka da Ingila da kuma bayanin gargadi akan yuwuwar kai hare-hare a Abuja da kewaye. Daga Abuja ga rahoto wakilinmu Umar Faruk Musa.
Bayan wannan taro na gaggawa da Shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta, Jenaral Muhammadu Babagana Mungunu mai bada shawara akan sha'anin tsaro da Jenaral Lucky Irabo wanda shine hafsan hafsoshi na dakarun tsaro na Najeriya da kuma ministan hudda da kasashen waje Geoffrey Onyama da waɗansu kusoshin gwamnati wanda ke da nasaba akan halin tsaro ne suka gana da manema labaru inda suka karfafa zuciyar 'yan Najeriya da kuma ba su karfin gwiwa cewa babu barazana babu tsoro akan bayanan da suka fito da waɗansu ofishoshin jakadanci na ƙasar waje da ke Najeriya na cewa wai za a iya samun rudu ko hayaniya akan sha'anin tsaro har ma suna gargaɗi ga 'yan ƙasarsu da masu ziyarar Abuja da kewaye cewa su yi taka tsantsan.
I would like to first and foremost assure all the citizens of this country that any exaggerated sense of insecurity.
Yace ina tabbatarwa 'yan ƙasa cewar kowane irin zafafa halin tsaro ko yaɗa zancen ƙanzon kurege akan tarwatsewar matakan tsaro a Najeriya ba zai yi tasiri ba saboda halin da ake ciki dakarun tsaro na Najeriya da soji da 'yan sanda da jami'an farin kaya da sauran wanda ke hannu akan sha'anin tsaro tsaye suke akan kafafunsu kuma suna nan da zummar sa ido akan kowace irin barazana da za ta iya fitowa daga kowane bangare na kasar. Amma dai maganar cewa wai za a samu wata fitina ko ta tashin-tashina ba gaskiya ba ne kuma ba zai yi wani tasiri akan irin matakai ko nasarorin da bangaren tsaro na Najeriya ya samu a 'yan watannin nan ba wurin yaƙi da ta'addanci. Yana mai cewar kayayyakin aiki da aka samu da kuma irin horo da aka ba jami'an tsaro akan manufofi na sa ido akan turba ta tabbatar da cewa ba a samu barazanar taɓarɓarewar tsaro ba suna nan ba tare da sun girgiza ba. Shi kuwa ministan hudu da kasashen waje Geoffrey Onyama ya bayyana cewa ana ɗaukar matakan tuntuɓar ofisoshin jakadanci da ke Najeriya domin a yi aiki bai ɗaya da fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa ba a fitar da duk wasu bayanai da za su iya ruɗa ƙasa ko nuna cewa ana cikin wani hali na ƙaƙanikayi akan sha'anin tsaro ba. Inda yake cewa
also working with and engaging with the foreign missions
za mu ci gaba da hulɗa da tuntuɓar ofisoshin jakadanci da abokanninmu na ƙasashen ƙetare domin yin cuɗanya da ƙara zumunci da inganta ayyuka na tsakaninmu domin tabbatar da cewa matsalolin tsaro ba su taɓarɓare a cikin Najeriya ba bisa ga bayanai da ake fitarwa waɗanda ba su dace ba ko kuma an zafafa su ba tare da tuntuɓa ba. Ya ce za a ci gaba da yin tuntuɓa ta maslaha ba tare da ta da hankali ko ruɗa ƙasa a daidai lokacin da ake yin waɗansu bayanai ba. To bayan ministan hulɗa da ƙasashen waje ya ƙara bayaninsa, Jenaral Lucky Irabo wanda shi ne hafsan hafsoshi na jami'an Najeriya shi ma ya tofa albarkacin bakinsa inda yake nuna cewar dakarun tsaro na Najeriya suna ci gaba da samun nasarori wurin daƙile matsaloli na ta'addanci a sassa daban-daban na Najeriya ba ma Abuja da kewayenta ba kawai. Shina bai ba da ƙarfin gwiwa cewa lalle dakarun tsaro ba za su yi ƙafa a gwiwa ba wurin tabbatar da cewa an ci gaba da kare rayuwa da dukiyar al'ummar Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi akan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkuman zai sabawa doka. Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a jiya Lahadi cewa Jamus da tarayyar Turai na duba yiwuwar sanya takunkumi akan rundunar Iran ta musamman da ake kira IRGC a takaice. Ta faɗa wa gidan rediyon ARD cewa ana kuma nazarin yadda za a ayyana rundunar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Kalaman Baerbock na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kwamandan rundunar ta IRGC Hussein Salami ya gargaɗi masu zanga-zangar ƙasar akan kada su ƙara yin gangami. An dai shafa makonni ana zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sandan ɗa'a da suka kama ta a tsakiyar watan Satumba da ya gabata, wacce 'yan sandan suka ce ta saba ka'idojin shigar musulunci na ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya samu nasara akan shugaba mai ci Jair Bolsonaro a zaben shugaban ƙasa da aka yi a jiya Lahadi a Brazil karo na biyu. Da Silva ya samu kashi 50.9 cikin 100 na kuri'u kashi 99.9 cikin 100 da aka kirga. Jami'an zaben sun ce nasarar da Lula ya samu kusan tabbataccen lissafi ne. Sun yi ƙoƙarin binne ni da raina, amma gani nan, a cewar zababben shugaba da Silva a jiya Lahadi. Sai dai Bolsonaro bai amince da kayan da ya sha ba a zaben na jiya Lahadi. Ko da yake kwana ɗaya kafin zaben zagaye na biyu, ya ce babu shakka duk wanda ya fi samun kuri'u shi ya lashe zaɓe.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahotanninmu. Wasu mahara sun kai hari a kofar 'yan sanda da ke ƙauyen Madarumfa na Maraɗi da ke kan iyakar Najeriya, lamarin da ya sanadiyar mutuwar 'yan sanda guda uku da raunata wasu mutane biyu. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Mansur Sani, wakilin muryar Amurka daga Maraɗi ya aiko mana.
Wasu mahara sun kai hari a daren jiya wayewar yau Litinin a gate ɗin police da ke ƙauyen Dabura Madarumfa Maraɗi da ke da iyaka da Najeriya. 'Yan sanda uku ne suka kashe har lahira guda da wani yaransu suka ji ciwo suna jinya a asibiti domin karɓan magani. Labari mai tushe ya nuna cewa maharan sun zo ne da bindigogi suka buɗe wutar harbi kusan shabin dare, lamarin da ya ƙara jefa al'ummar yankin cikin halin ɗaɗɗar baitin matsalar masu garkuwa da mutane da ta haddabe su. Game da haka, ga tsokacin wasu daga cikinsu.
Wanda yi kowa hankali ya tashi kuma yana ci gaba da tashi. Karewar ba za a kwanta ma inda talaka da wanda suka bukin fito mutuwa ga Allah ma. Duk wanda ya ce da masu yana ga hanya ga Allah ma da su kashe su dubu wanda yi. Bashirin mun ba wa wala ya ba mu ji daɗin wannan lamari ba kuma sai mu ci Allah ya ji kan musulmi gaskiya ba mu ji daɗin haka ba.
To ya kuka ji game da lamarin tsaro?
Mai makami an waro ta kai shi kai da ba ka rike da makami da za ka yi.
Kuna da wani kira ga magabata?
Mun kiran da ke gare mu wanda ai suna ai ba fafi da sai dai na Allah taimaka a cigaba da kulawa irin yadda ake.
Faruwar hakan yasa mai girma gwamnan jihar Maraɗi Malam Sha'ibu Abubakar ya jagoranci zana'izar mutuwar 'yan sandan guda uku a hukumanci tare jajantawa mutanen yankin. Haruna Sani da ke da matsayin magajin garin Madarumfa ya yi jan hankali ga al'ummar yankin wurin taimakawa don binciko ɓata gari.
Abu ne wanda ya faru tun ƙarfe 12:30 na dare. To kayan ma muke zuwa can mun ɗan leƙa nan likita ma'ajiyar gawa mun je mun isko gawa police guda uku wanda suka haɗu bisa kan wannan halba-halba da 'yan ta'addan nan suka yi musu ko barayi ko malai ba ma san me zalunci musu ba sun rasa rayukansu. Akwai wanda suka ji ciwo cikinsu, akwai inspector guda shi an halbe shi ga ƙafa ya ji ciwo da yaransu guda mai dawa musu abinci shi ma ya an halbe shi har sashi huɗu ke ciki. Gwamnan jihar Maraɗi shi ma ya zo ya shaida da idanun shi. To aka ce dai mu nan Madarumfa wanga abubuwan ba mu saba ganin su ba. To muna fata Ubangiji Allah sa ya tsaya daga nan wurin kuma muna fata manyanmu na gaba su sa ido bisa kan wanga abubuwan. Lokacin nan muna da MCFCR da suke yawo a cikin department ɗin Madarumfa cikin community ɗin Saho Gabi da community ɗin Madarumfa da Dan Isa. To daga baya aka dauke su aka yi canyan ma da su. To muna roƙo dan Allah dan Annabi wannan mutane a samu a maido mu su.
Al'ummar wannan yanki na Madarumfa dai sun yi shekaru cikin wannan matsala ta rashin ingantaccen tsaro wanda suke alakantawa da makwabtaka da dogor iyakar Najeriya da abin ya fi kamari. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
To gaida Mansur Sani da wannan rahoton. Hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Nigeria, wato Standard Organization of Nigeria SON, ta kaddamar da sabon tsarin auna kayayyaki a Kano da nufin ganin cewa kayayyakin da ake sarrafa su a Nigeria suna samun karbuwa a kasuwannin duniya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari da ya aiko mana.
Baya ga tabbatar da cewa kayayyakin masana'antun Najeriya na gogayya da na kasashen duniya, sabon shirin auna kayayyakin ya yi daidai da daftarin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen nahiyar Afirka, mai tanadin cewa lallai sai kayayyakin da ingancinsu suka cimma mizanin da ake bukata ne za a fitar da su domin sayarwa a kasashen. Darakta janar na hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya SON, Alhaji Faruk Salim, shi ne ya kaddamar da shirin a nan Kano, kuma ya yi ƙarin haske dangane da manufar shirin.
Mun musu alkawari cewa za mu zo mu gwada skelinsu da kuma sauran kayan ayyukansu, mu tabbatar cewa ingantattu ne kuma suna gwada abin da ya kamata su gwada daidai wa daida. Babu ƙwange a harkarsu, kuma kowa ya musu ƙwange ba. Daman tsari ne muna da shi, amma na'urorin gaskiya sababbi ne. Wasu kwanan nan ma muka siyo su. Wanda suka yi da kamun mu ba su sai na'urorin da ya kamata ba. Ya Allah ba kuɗi ne kuma menene dai, yanzu dai mun ƙara siyo su. Saboda muna na'urorin yanzu da yawa, shine muka zo mu tabbatar cewa mun yi aikin nan.
Kamfanoni takwas ne hukumar ta SON ta zaba wajen kaddamar da wannan sabon tsarin awo. Dr. Ibrahim Muhammad Gerawa shine manajan daraktan rukunin kamfanonin Gerawa guda cikin waɗanda aka zaba, kuma ya fayyace tasirin sabon tsarin ga aikace-aikacen su.
Kowanne kamfani yana da skeli, bayan ma skelin kuma akwai abubuwa da ake amfani da su a kamfani, kamar abin da yake gwada yawan iska da take wucewa, da yawan zafi na tiriri da yake shiga, da yawan mai da yake wucewa, da yawan ruwa da yake wucewa. Skelin naka yana auna kaya daidai, kana yin asara ne ko kana cutar wanda suke sayan kayanka. Muna da tsarin sai dai ba kamar yanda yake a zamanance ba, kamar yanda wannan yake. Muna da skeli kuma muna auna skelin mu ne a duk bayan wata uku. To yanzu kuma mun ma san cewa ashe sun da organization alhakinta ne ta ringa bin masana'antu tana auna.
To ko akwai hukunci akan masana'antun da ba su yi aiki da wannan sabon tsari ba? Alhaji Faruk Salim ya ce,
eh, muna da yanci kuma doka ta ba mu izinin mu je mu kai ka kotu a kwace wannan kayan. A ce ka gyara, in ba za ka gyara ba a ce ka tara. Amma abin da muke yi yanzu, muna aiki tare da masana'antu ne, gyara kayan ka ai zama sakin maraba.
Wani babban al'amari da ke damun 'yan Najeriya shine yawaitar kayayyakin jabo a cikin Najeriya da aka shigo da su daga kasashen ƙetare. To amma babban daraktan na hukumar SON ya ce hukumomin da al'amarin ya shafa na taka rawar gani wajen daƙile wannan al'amari.
Hakinmu ne yanzu muna tare da custom da NAFDAC da sauran hukumomi mu dinga duba kayayyakin da ake shigo da su. Kuma harkar fasahar ai da mun ba daidai ba ce, in mun kama kwacewa muke yi mu je kotu by destroying abin, wato in ka ɗauki taya tsohuwa kaga wannan ma ba wani hurumin ma ka shigo da ita. Kwace ta kawai za mu yi, in ka ƙeda mu yayyanka ta mu je kotu a ba mu hurumi sannan a ɗaure ka ko a yi maka ci ka tare.
Alhaji Faruk Salim kenan babban daraktan hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya SON. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dage.
Masauraran assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau zamu duba wani batu ne da ya kunno kai a kasar Amurka, inda shugaban kasar Amurka Joe Biden ya alƙawarin yafi wasu basuka da gwamnatin tarayya ke bin dalibai da suka yi karatun jami'a a kasar. Al'amarin da kuma ya jawo kace nace tsaka nan jam'iyyar Democrat mai mulki da kuma jam'iyyar Republican mai adawa. Naku Babangida Brinke fatan za a sauraro lafiya.
Kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayenmu shinku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
To kamar lokaje ta da farkon wannan shiri a kwanakin baya ne shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarnin yafewa dalibai da suka yi karatun jami'a a kasar ta Amurka ba su kan da gwamnatin tarayyar kasar Amurka ke bin su. Dama dai dalibai musamman 'yan kasar ta Amurka sukan samu bashi ne daga gwamnati domin yin karatu. To sai dai kuma wannan mataki na shugaba Joe Biden ya jawo kace na ce amma ma dai daga bangaren 'yan adawa wato 'yan jam'iyyar Republican. To ko ina tasirin wannan mataki da shugaba Joe Biden ya dauka akan daliban da kuma adawan da 'yan jam'iyyar Republican ke yi da kuma koyi da kasashe irin Najeriya za su yi da wannan tsari na bada bashi ga dalibai domin yin karatun digiri? Akan haka ne na tattauna da Malam Shehu Yusuf Kura, wani mazaunin kasar Amurka kuma mai sharhi akan harkokin siyasa da yau da kullum a kasar ta Amurka.
Tsarin ilimi na Amerika da kuma na Najeriya ko kuma na Ingila ya sha bamban sosai. Na Najeriya yanzu ne aka fara samun jami'o'i masu zaman kansu. A Amerika kuwa jami'o'i masu zaman kansu ne ma aka fara yi kusan shekaru 300 ko 300 da wani abu da suka wuce tun ma kafin kasar ta samu mulkin kanta. Amma a yanzu jami'o'i a Amerika kusan kowa ma yana da su. Akwai masu zaman kansu din manya-manya irin su Princeton, irin su Yale, irin su Georgetown, irin su George Washington, irin su Stanford. Ga su nan manya-manyan jami'o'i ne wanda sai 'ya'yan manyan attajirai ne suke zuwa. Idan ma baka da miliyoyin kuɗi ba za ka tunkari waɗannan jami'o'i ba. Sannan kuma akwai jami'o'i na gwamnatin jiha. Ita gwamnatin tarayyar Amerika ba ta da jami'o'i sai na musamman. Akwai jami'o'i na tsaro, akwai jami'o'i na binciken ƙarƙashin teku, akwai jami'o'i dai waɗanda suke su da a professionals. Ba kowa ne zai iya kafa su ya tafiyar da su ba, don haka gwamnatin Amerika ce take yi. To kuma akwai jami'o'i na jihohi. Jihar Maryland tana da jami'o'i da yawa wajen guda 10 wani abu. Haka kuma ƙananan hukumomi ma suna da jami'o'insu. Kaga akwai mu a ƙaramar hukumar da muke zaune ana ce da ita Prince George's County. To akwai Prince George's Community College. Akwai ƙananan hukumomin da kowace tana da jami'ar ta.
To anan za a iya cewa ma tsarin ilimin Amerika ya bambanta kenan da na Najeriya gaba daya.
Tsarin ilimin su ya bambanta da namu. Kaga a can yaro aji 12 yake yi gaba daya. In ya fara sai yayi aji 12 nan, daga nan sai a bashi diploma. To idan yayi kokari kuma to sai ita bi makarantar gaba da high school. Sunan makarantar su high school da ake gamawa. To almana dai shine bayan da za a yi yaro ya fara makaranta a ce saboda wasu matsaloli bai gama ya samu diploma ba. Kuma kusan kashi 17 ne kawai na al'ummar Amurka suke da degree. Kusan kashi 80 da wani abu duk high school diploma ce da su. Kana gama high school diploma ka cancanci kai aiki kowane irin aiki. Za a kai ka anan za ka samu horanka na aiki, anan za ka tafi kai makaranta. In kana so kana aiki kana zuwa makaranta ko da yamma ko da rana ko da daddare. Saboda haka ba wai irin tsarinmu ne na nan ba, na ɗaya kenan.
To ya ake kenan?
To abinda ake yi idan yaro yana high school tun yana aji 10 shine ya kusan fita daga makaranta, jami'o'i za su zo makarantunsu, za su ringa ganawa da su domin su san wannan ɗalibin me ya ƙoƙarinsa, me ya ƙwazansa, me ya sha'awarsa. Jami'o'in nan za su ringa neman yara waɗanda za su shigo su. Idan yaro ya yadda zai shiga kamar yanzu University of Maryland, yanzu kamar ni yata a can America tana yin university ana ce da ita Morgan State University ko a ko kuma Bowie State University. To Bowie State University din nan ta gwamnatin jiha ce, ta bakaken fata ce, tun wajen 1830 da wani abu aka kafa ta, ta bakaken fata ce. To lokacin da ta gama makaranta high school din, dama za ta ciki abinda ake kira PAPSA, ita ce takardar neman tallafin ilimi na gwamnatin tarayya. To sannan kuma za ta nemi wannan tallafin ilimi da za a bata, ba wai ita da ita za su zauna ba, za ta gaya wa gwamnatin tarayya ga makarantar da nake nema. Gwamnatin tarayya za ta aika a makarantar nan da gaske ne Fatima tana neman ta shigo makarantar ku ko kuma kun ba ta admission? Eh, mun ba Fatima admission, za ta karanta kaza da kaza da kaza da kaza, kuma kudin karatun ta kaza ne. Sai gwamnatin tarayya ta ce to za mu ba ta bashi da za ta yi wannan karatun, saboda haka bashin amma da za mu iya ba ta bashin kaza ne. Saboda haka idan tuition fees din ta da feed the books da sauran abubuwan ta kamar $7,000 ne ko $8,000, gwamnati za ta ce to za mu ba ku wannan $8,000. Shikenan Fatima ba abin da za ta yi, sai idan an ba ta admission za a aika ita gwamnatin tarayya za ta aika da wannan university waɗannan kuɗaɗe. Ita kuma university nan za ta cire duk abin da za ta cire nata, za ta cire kuɗin tuition, za ta cire kuɗin lab, za ta cire kuɗin kaza, za ta cire kuɗin kaza. To daga ƙarshe Fatima kuɗinki $800 ne suka rabu.
To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora. A madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin, Jolly Letters Gresham, naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku aiko mana.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Kace zancen da ministan harkokin sufurin Najeriya Mu'azu Samba Jaji yayi na cewa gwamnatin Najeriya za ta fitar da 'yan Najeriya miliyan 35 daga talauci, kuma ta samar da ayyukan yi ga wasu ƙarin mutane miliyan 21 nan da shekaru uku tatsuniya ce kawai yake yi mana, ba wani abu ba. Domin har yanzu talakan Najeriya bai ga abin da jiya ta yi ba balle yau, don haka ta zo mu ji ta. Sai ra'ayin Faruku Mahe Karoga mai cewa hakika nasarar kama wani daga cikin waɗanda ke da hannu wajen safarar miyagun ƙwayoyi da hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, ta yi ba ƙaramar nasara ba ce a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi a wannan lokaci da zaben ƙasar ke ƙaratowa. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Kawu Mai Ruwa Bajuga. Kai ko cewa kake samun nasarar kashe kwamandan ISWAP a jihar Niger da sojojin Najeriya suka yi hakan abin farin ciki ne da murna. Daga ƙarshe muna taya su da addu'a Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da rashin tsoro su shiga lungu-lungu da sako-sako na jihar domin kakkaɓo duk wani ɗan ta'adda. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama ƙasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a ƙasar Chadi. Shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada ƙarin bayani ba. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti, kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin, kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da gina ta ɓalle kwanaki 5 bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata 7 yana gyaranta ya kammala aikin. Rahotanni sun ce ba a ba da takardar tabbatar da gadar ta birnin Mobi ta cika sharuɗan da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. Ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu, a cewar jami'ai. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi akan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkumin zai sabawa doka.
To man sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da kuma Julie Lazar Gresham da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Chan, Baba Yako makeri ne nake sallama da ku. Salamu alaikum. Amma da ka ci shirin yau da gobe, shirin matasa.